بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر شابكي قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرا دبو إيرا دريهدو لتلاتين دا تقوص دي دي دا شابكي قوات ديسمبر شكرا ميلادية تدبو بيو دا قوم شاشدا وانن شيني كتد نتعري دا بيو دا قتكين جرنجير كسوسو انكراتل التافن زاد المعادي في هدي خير العباد واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكثني دا سنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي يغافة تامش لتافن زاد المعادي موسوعة تاريهم من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافنين كومي دروانك دنگري تفرك الرأيوان من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دا الأدنسة دا يدكي قلانا دا الأمر الرأيوان أشكين أينهم إبادوجي دا مؤاملولي دا سورنس malamai suna jinjina ga al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya saboda wannan aiki da yayi, musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin al-Halin yana halin tafiya a kasar Makka, inda yaje aikin haji daga kasar su ta Dimashqa nesa da littafansa. Allah ya saka mashi alkhairi. Muna ta karanta ainihin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da azumi. Zamu tashi inda mallan yace faslun ga wata gaba wasafara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi ramadana fi a'zamil ghazawati wa ajjalaha fi ghazati badr wa fi ghazati al-fath wa ajjalaha fi ghazati badr wa fi ghazati al-fath. Yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi tafiye tafiye a cikin watan ramadana fi a'zamil ghazawati wa ajjalaha a cikin yaƙe-yaƙe mafiya daraja mafiya ɗaukaka a cikin yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Waɗannan yaƙe-yaƙe ne yace fi ghazati badr, yaƙin Badar shine yaƙi na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara da abokan gaban musulunci a wannan lokaci, waɗanda kowa ke tsoron su sune kafiran Makka, kuma Allah ya bashi nasara akan su, ya kashe 70 ya kama 70, aka kariya musu ainihin alfarmansu da girman kansu da duk abin da suke jiji da kai da shi. Wannan yaki ya zama mabudi ga duka sauran kafiran duniya akan cewa eh lalle waɗannan mutanen musulmai da gaske suke. Allah na taimakon su akan wannan addini, domin abin da mutane suke kallo shine babu wanda zai iya yaki da Qurayshawa, domin Allah yana taimakon su tunda su ne makwabta ɗakin sa, su ne masu ainihin kare ɗakin sa. Sai aka ga Allah ya taimaki wasu a kansu, to wannan ya tsorata kowa a duniya. Da kuma wa fi ghazati al-fath, da kuma fathu Makka, wanda shi kuma shine yakin da ya maida kasar Makka gaba daya ta zama kasar musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasar Makka ya ci ta da yaki. Wannan yaki ana diga tarihin shi a cikin tarihin duniya gaba daya, ba a tarihin musulunci ba, musamman saboda lura da irin yadda manzon Allah ya mu'amalanci kafiran nan mu'amala insaniya wanda ba a taba ganinta daga wani wanda ya ci yaki, ya ci nasara akan abokan gabar da suka yi shekara da shekaru suna mishi makarkashiya, suna mishi bita da kulli, suna mishi munafurci, suna mishi mugun nufi. Yau kuma shi da ya samu nasara akan su bai zubda jinin su ba, bai zalunce su ba, bai kwashe dukiyar su ba, yace su je an yafe musu. Ana labarin wannan yaki wajen wannan irin alfarma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna, har yau kuma wannan shi tafarkin musulunci game da ainihin yaki-yaki. To waɗannan suna daga cikin muhimman yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dukkanin su guda biyu an yi su ne a watan Ramadana. Qala Umar ibn al-Khattab ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallama fi Ramadana ghazwatayn. Umar ibn al-Khattab a cikin riwaya Imam Tirmidhi yace mun yi yaki guda biyu a cikin watan Ramadana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ghazwata a yawm badrin wal fatha, yaƙin Badar da kuma yaƙin fathu Makka. fa'aftarna fihima, muka sha ruwa a dukka guda biyun, muka zama ba ma yin azumi. Wannan riwaya al-Imamu at-Tirmidhi Abu Isa shi ya fitar da ita a cikin ainihin as-sunan dinsa, sai dai isnadin wannan riwaya bai tabbata ba, duk da yake tana da shawahid waɗanda za su iya ƙara mata ƙarfi, kuma abu ne tabbatacce mutawatiri a tarihin yaƙe-yaƙen cewa a cikin Ramadana aka yi su. Amma dai wannan isnadi malaman hadisi sun tabbatar da bai tabbata ba, saboda a cikin shi akwai Abdullahi ibn Lahiyata al-Qadi al-Hadrami, wannan mutum da'ifi ne, malaman hadisi ba sa karɓar riwayarsa. Wallahu ta'ala a'lam. Sai malam ya ce, wa amma ma rawahu ad-Dharqutni wa ghayruhu an Aisha qalat خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمرة في رمضان. أما رواية الإمام الدارقطني يرويته وغيره دشيد وننسى الظاهر وننشين الإمام البيهقي دنشيما يفتد ون رواية أتكلتها فنشي السنن كما دكا ننسبين سنحسن ون رواية شي بيهقي دكما الإمام الدارقطني inda yake za mu zo mu ji maganganu a kan wannan riwaya insha Allah. Malam ya ce, an Aisha, sun ruwaito daga uwar muminai Aisha radiyallahu anha qalat, Aisha take cewa, kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi umratin fi ramadana, na fita na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin umra a watan ramadana. فافطر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصمت. منا تفي شي منزن الله yana shan ruwa ni ko ina azumi. وقصرا منزن الله صلى الله عليه وسلم yana tsagaita sallah yana yin qasru. واتممو ni kuma ina cika sallar. Malan yace faghalatu, wannan kuskure ne wannan riwaya. Imma alaiha, ko dai kuskure wanda wani mai riwaya yayi wajen danganta waɗannan maganganun ga Aisha. Wa huwa al-azhar, shine abin da yafi bayyana cewa wani ne mata wannan kuskura. Aw minha, ko kuma ita da kanta tayi wannan kuskura. Wa asabaha fihi ma asaba ibn Umar, kana iya cewa kuma irin abin da ya faru da ita a wannan riwaya shine abin da ya faru da malam Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu wa an abihi fi qawlihi, a inda Abdullahi dan Umar yake cewa itamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi rajab, yace manzon Allah yayi umara a cikin rajab. Malamai suka kuskurantar da wannan riwaya. Fa qalat, sai tace ita Aisha da Abdullahi dan Umar ya faɗi wannan magana, aka je aka bata labari, sai tace yarhamullahu aba abdurrahman, Allah ya ji kan abu abdurrahman, shine dan Umar din kenan, Abdullahi dan Umar, ma atamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa wa huwa ma'a. Kaga dai dukkanin umarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi tare da shi Abdullahin akai, wa ma'atamara fi radabin qattu, kuma da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama iyakar rayuwarsa bai taba yin umara a cikin Rajab ba. Wannan riwaya al-Imamu Muslim ya a cikin Rajab, ko inji Aisha tace manzon Allah bai taba yin umara a cikin Rajab ba. Wannan riwaya al-Imam Muslim ya fitar da ita a cikin Kitab al-Hajj na as-Sahih dinsa. Wa kadhalika aidan umaruhu kulluha fi dhil ka'da, hakanan dukkanin umurorin da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam yayi sai cikin watan dhil ka'da, wa ma atamara fi ramadana qattu, tudaka manzon Allah bai taba yin umara a cikin ramadana ba. Kenan cewa da tayi yayi umara a cikin ramadana kuskure ne, kamar yadda cewa da Abdullahi dan Umar yayi manzon Allah yayi umra a cikin Rajab shi ma kuskure ne. Ko dai zama wani ne ya kuskure wajen riwayar, ko kuma idan da gaske ne haka ta faɗa keke da keke, to tayi kuskure ita ma irin kuskuren da wannan sahabi Abdullahi dan Umar yayi. Wannan maganganun da malaye suna da ainihin ragowar zantuttuka, ba zai yi a bar su haka ba. Ina fata mun gane wannan, dan maganganu ya dunkule a cikin ilimin riwaya. Akwai maganganu da aka yi akan illolin waɗannan maganganu da ainihin faɗi tashin da aka yi. Farko dai shi al-Imamu Dharqutni da ainihin al-Imamu Abu Bakar al-Bayhaqi, Allah ya gafarta musu gaba ɗayan su, sun ruwaito wannan riwaya suka hassanata. Bayhaqi ya hassanata a cikin as-Sunan, sannan al-Imamu Dharqutni shi kuma ya inganta ta a cikin as-Sunan. Amma da yazo cikin littafin al-Ilal nashi, anan kuma sai ya kawo ta riwaya iri biyu, akwai riwaya musnada ko kuma riwaya mursala, sai ya ce wal mursalu ashbah, mursalin yafi kama da shine daidai, ma'ana anan kuma ya karkata zuwa ga wani abu daban abin nan ala hisabit tahsin, wanda yake ya saba muhassana wanda yake, dan haka riwaya ce mai illa. Baya ga wannan kuma a cikin isnadin wannan riwaya akwai wani mutum mai suna Al-Ala ibn Zuhair, wannan mutum Ala'u dan Zuhair, malamai sun yi maganganu akan shi waɗanda suke nuna cewa ba tabbataccen mutum bane. Daga cikin malaman da suka rawaita wannan hadisi karkashin wannan magana akwai Al-Imam Ibn Abdul Hadi a cikin littafin shi mai suna At-Tanqih, Tanqihut Tahqiq, akwai littafin At-Tahqiq wanda fiqhul hadisi ne, kamar yadda Bulughul Maram yake, kamar yadda ainihin Umda take. Wannan littafi sai malam Ibn Abdul Hadi ya dauke shi ya mishi gyare-gyare, rubuta wani malami da ya gabace shi. To a cikin gyare-gyaren ya same suna At-Tanqih, Tanqihut Tahqiq. To a wannan wajen yayi magana akan wannan hadisi, kuma ya tabbatar da cewa lalle akwai kuskure. Har yake cewa Ala'u dan Zuhair, Al-Ala'u dan Zuhair, malaman hadisi sun yi maganganu akan cewa mai rauni ne, amma Ibn Hibbana ya kawo shi a cikin As-Siqat, kuma ya sake kawo shi a cikin Al-Majruhin, yace kaga shi ma yayi tanakubi. Da yabo a cikin Majruhina sai Ibn Hibbana yake magana yana cewa yarwi an As-Siqati ma la yushbihu hadith Al-Asbat, wannan mutumi yana ruwaitowa daga amintattu abinda baya kama da hadisan mutane masu tabbas, dan haka fa batsala lihtijaju bi, daga nan kafa hujja da shi ta lalace sai in abin da ya ruwaito ya dace da nasikat. Wannan maganganun haka Ibn Hibban ya faɗe su a cikin Majruhina, kuma ya ƙara kawo wannan malamin a cikin As-Siqat. Haka Al-Imam ainihin wato Az-Zaylai a cikin littafin Nasbur Raya ya hakaito magana daga Al-Imam An-Nawawi a cikin Al-Khulasa ta Nawawi. Al-Imam An-Nawawi ya littafi mai suna Al-Khulasa, wanda shi ma littafi ne na fiqhul hadith, ya rubuta shi bai gama shi ba akan babin azumi ya rasu bai karasa shi ba, mujalladi biyu muna da shi anan maktabar mu wallahi alhamd. To a cikin wannan littafin Al-Imam An-Nawawi shi ma rawaita wannan hadisi cewa hadisi ne mai rauni, hadisi ne mai illa. Haka Ibn Taymiya, kamar yadda zamu zo mu ji Al-Imam ainihin Ibn Al-Qayyim din nan zai kawo mana magana Ibn Taymiya, wanda ya musanta wannan hadisi cewa kuskure. Baya ga waɗannan a takeice jama'a, daga littafin Nailul Awtar na malam Al-Imam Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani, alƙalin Sana'a kenan, babban malami da ya rayu a ƙarni na 12 zuwa na 13. Al-Imam Ash-Shawkani ya rasu hijira da shekara 1250 ne insha Allah, yau da rasuwarsa kamar shekara 188 ko. Wannan shi littafin shi Nailul Awtar, wanda sharhi ne na littafin Muntaqal Akhbar. Akwai littafin Muntaqal Akhbar na Majduddin Ibn Taymiya, kakan Ibn Taymiya wannan Sheikhul Islam Majduddin, yana da littafi mai suna Muntaqal Akhbar, wanda shine Shawkani yema wannan babban sharhin na Nailul Awtar. To a cikin wannan sharhin, wannan bugun maktaba ne ta Darubun Al-Jawzi, maktabar su ainihin Salim Ibn Idin ta Ibn Al-Jawzi, ita ta buga wannan a shekarar 1427 bayan hijira, kamar shekaru ainihin 11 kenan da suka wuce su suka buga wannan littafin. Wannan da ke hannuna mujalladi ne na 6, ko kace juz'i na 6, gashi daga shafi na 100 da ainihin wato 58 amin, gashi lamba hadisi na 1155 da kuma da 58 da kuma da 57 da 58. Yace wa ana Aisha qalat kharajtu ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi umrati ramadana fa aftara wa sumtu. Aisha take cewa mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin umran ramadana, yana shan ruwa ni kuma ina azumi, wa qasara wa atmamtu, yana rage sallah ni kuma ina cikawa. Fa qultu bi abi wa ummi aftarta wa sumtu wa qasarta wa atmamtu, tace na baka fansa iyayena ya manzon Allah, kana shan ruwa ni ku ina azumi, kana kasur ni ku ina cikawa. Fa qala, sai manzon Allah waye ce mata, ahsanti ya Aisha, kin kyautata ya ki Aisha. Rawahu Daraqutni, malam Majduddin yace Daraqutni ya fitar da wannan riwaya. Wa qala, Daraqutni yace hadha isnadun hasan, wannan isnadi ne hasan. Sai shi mai tahqiqin malam Muhammad Subhi ibn Hasan Hallaq sai maza ya rubuta yace da'if, mai rauni ne. Sannan a ƙasa cikin ta'aliqin da yace yake cewa fi sunani, a cikin sunan ta al-Imam Daraqutni mujallad na biyu shafi na 188 a lamba hadisi na 39 anan ya kawo shi. Wa qala Daraqutni aqbal hadith al-40, a ƙarshen hadisi na gaba da wannan sai Daraqutni yace wal awwalu muttasil, na farkon su dinnan isnadin shi cikakke ne. Wa huwa isnadun hasanun, isnadi ne kyakkyawa. Wa Abdurrahman kad adraka Aisha, Abdurrahman dalibin da ke cikin isnadin ya riski Aisha. Wa dakhala alaiha wa huwa murahiq, ya taba shiga wajenta yana yaro wanda yake ainihin murahiki shine teenager dan shekara 11 abu. Wa huwa ma abi, huwa ma abihi, da shi da baban shi. Qad sami'a minha, sun ji ta hadisi daga Aisha. Qultu, ni malam mai ta'aliki sai nace wa akhrajahu al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra, haka nan ma Baihaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin Sunan al-Kubra tashi a mujallad na 3 shafi na 142. Wa qala, Baihaqi yake cewa isnaduhu sahihun, isnadun wannan hadisi tabbatacce ne. Sai malam yace wa qala wa zakara sahibu at-tanqih anna hadha al-matna munkaru, malam mai at-tanqih shine Ibn Abdul Hadi kenan wanda ya tahqiqi ko kuma takhrijin at-tahqiq, at-tahqiq littafin Abdurrahman Ibn al-Jawzi. To a cikin wannan tanqih din sai Ibn Abdul Hadi yace wannan matni ne munkari. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'tamir fi ramadan qat, dan da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin umara a cikin ramadan ba. Qultu, ni malam mai ta'aliki sai na ƙara cewa wa akhrajal bukhari, bukhari ya fitar, wa muslim, da shi da muslim an qatada, daga ainihin qatada. Sa'altu anasan, qatada yace na tambayi anas radiyallahu anhu kam i'tamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, umara nawa manzon Allah yayi. Qala, sai anas yace 40, umara hudu. Umratul hudaybiya, yayi umra ta hudaybiya. Fi dhil qa'da haythu saddahu al-mushrikuna, ya dauko harama daga Zul Hulaifa ya zo Hudaybiya, kafiran kasar Makka suka hana shi shiga. Anan aka yanka dabba aka warware harama, ita ce umrar shi ta farko bayan barin shi Makka. Wa umratun min al-aam al-muqbil, sai kuma umratul qada wanda aka yi da shekara ta zagayo. Fi dhil qa'da, ita ma a watan Zul Qa'da. Haythu salahahu, kamar yadda aka yi alƙawari da kafiran Makka cewa ka tafi ka dawo ba dai kai umra. Wa umratul ji'irana, da kuma umrar ji'irana. Iz qasama al-ghanaima, lokacin da ya raba ganimar yakin da aka je na Hawazin, Hunain kenan, bayan ya bar Makka fatu Makka bai tafi Madina ba, sai tafi ya kai farmaki Hawazin. Daga can aka yi abin da ya faru, ya samo ganima ya dawo ya zo ya raba ta a ji'irana. Daga nan ya dauki haramar ainihin wato umra zuwa Madina, zuwa Makka, ita ce ake cewa umra ta ji'irana. Urahu Hunain yace ina ganin wato, inji Anas yace ina ganin, ko inji mai riwaya yace ina ganin ganima Hunain ce aka raba a wannan ji'irana din. Qultu, kam hajja, sai nace da shi, inji Qatada, Allah shi gafarta malam Anas, hajji nawa manzon Allah yi? Qala wahida, yace yayi hajji kwaya daya. Wadannan sune abinda aka ruwaito a cikin Bukhari da Muslim. Bukhari ya fita a lamba ta 1778, Muslim a lamba ta 1253. Ina fata mun gane wannan. Wa qala an-Nawawi fil Khulasa, shi kuma Nawawi ya fada a cikin littafin Al-Khulasa, littafin yana kiran shi da suna Khulasul Ahkami fi Muhimmatis Sunani wa Qawaidil Islami. Littafi ne Nawawi bai gama shi ba, yakan kawo babi ya ce babun da ke magana akan kaza, sai ya kawo hadisai, ya kawo hadisai, sai kuma ya ce babun hadisan da basu inganta ba a wannan babi, sai ya kawo hadisai masu rauni a ciki. Littafi ne mujalladi biyu, saboda ya tsaya ne a babun zakka bai gama ba ya rasu. Allah ya gafarta mishi. Kama fi Nasbur Raya, kamar yadda Az-Zailai ya hakaito daga Nawawi a Nasbur Raya, a zahiri malamin bai samu littafin Khulasa ba a lokacin, ko kuma bai samu halin duba shi ba, da haka sai ya ciro daga Az-Zailai a cikin Nasbur Raya mujallad na biyu shafi na 192. Fi hadha al-hadith ishkalun, al-Imam an-Nawawi yake cewa akwai matsala game da wannan hadisin. فإن المعروف أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا في إلا أربع أمر دان أبني سننة شوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم بيوت أمر بسي قداهد كلهن في ذي القعدة دكا ننسى أشكوة ذي القعدة baya ga wannan kuma sai ya kawo maganganun Ibn Taymiyyah wadanda Ibn al-Qayyim ya kawo su a cikin littafin Zadul Ma'ad zamu karanta su a cikin insha Allah sai hadisi na gaba lamba ta 1158 wa ana Aisha annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fi safari wa tutimmu wa yutimmu wa yafturu wa yasumu rawahu Dharqutni wannan ya ci gaba da kawo hadisan ne to sharhin da shi al-Imam ainihin Ash-Shawkani yayi yake cewa الحديث الأول أخرجه أيضا النسائي والبيهقي بزيادة. وانت حديثي نفرقومي إلا أن الإمام النسائي أفسد شيء أتكين سنة ننسى هكذا نبيهقي دك آرين شيئا أن عائشة اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة إلى مكة شيئا عائشة تاي أمرات أرد منزان الله عليه الصلاة والسلام دك مدينة زوا مكة حتى إذا قدمت مكة قالت har da aka isa kasar makka sai tace da shi bi abi anta wa ummi ya rasulullah atmamtu wa qasarta ya manzon allah ina baka fansar uwata da ubana ya manzon allah ni ina cika sallah ne fa san da kake kasau al haditha wa fi isnadihi al ala ibn zuhair an abdurrahman ibn al aswadi ibn yazida an nakhai anha wannan shine isnadin ala dan zuhair daga abdurrahman dan aswad dan yazid daga aisha والعلاء بن زهير قال ابن حبان ابن حبان يتشي غمد شي كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات يا كسانتي يانا روايتو مغانغانو يدنغانتا ومتانن كيركي كيرن ابن دبا اسان ايرن شي دغا تبتاتن ماسو روايه با فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الاثبات سي زما ان تنكد كف حجه دشي ا cikin duk abin da lam yuwafiq al athbat bai dace da mutanen kirki akan shi ba وقال ابن معين ثقة ابن معين يجي أمنتجيني وقد اختلف في سماء عبد الرحمن منها سنن عبد الرحمن دن أسود دن يزيد واند مكجي دار قطني يجي دا عبد الرحمن دبا بنش الأسود دكا نسو سنجا حديثي دا عائشة شي عبد الرحمن دن ينا يارو متى شي دن شكرا قوم شاواناو كيني مالا يكي تشوا أني ساباني قمد شين يجي دا غريتا فقال دار قطني أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وقال الحافظ ابن حجر شكو سيتي اتكن تلخيص الحبير ادرك عائشة وهو كما قال ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشير لذلك سي اينهن ابن حجر يتي ابن دار قطن يفدا حكا يكي تبسني اتكن تافن التاريخ نال امام البخاري التاريخ الكبير كنان اكوي ابن دكي قال قرفي اكوي قصة دكي نتشوى دكسكي يارسكي عائشة كما هيا جورنتا lokacin yana iya tamyizi wa qala abu hatim al-imam abu hatim ainihin ar-razi kenan a cikin littafin al-jarh wa at-ta'dil sai yace udkhila alaiha wa huwa saghir an shigar da shi gun aisha yana dan yaro wa lam yasma' minha amma bai da riwaya daga gareta wadda ibnu abi shayba wa at-tahawi thubuta sama'ihi minha ibnu abi shayba da al-imam at-tahawi abu ja'far su ko sun yi kurarin cewa lalle abdurrahman dinnan يا جي حديثي دغ عائشه وفي روايه الدارقطني ان عبد الرحمن ان ابيه ان عائشه قال ابو بكر النيسابوري من قال فيه ان عائشه فقد اخطا روايه الدارقطني ود يفسر ا cikin sunan sai yace daga عبد الرحمن daga baban shi daga عائشه kaga ba عبد الرحمن din kai tsaye ba قال ابو بكر النيسابوري ابو بكر النيسابوري sai yace من قال فيه ان عائشه فقد اخطا wanda yace daga عائشه daga Abdurrahman daga Aisha to ya kuskure wa ikhtalafa qawl ad-Dharqutni fi sai Dharqutni ya maganganu masu saba wa juna game da wannan ainihin mas'ala fa qala fi sunan a cikin as-sunan din sa sai yace isnaduhu hasan isnadin wannan riwaya kyakkyawa ne wa qala fi al-ilal a cikin littafin al-ilal na Dharqutni sai yace al-mursalu ashbah mursalin ya fi kama da a ce shine daidai qala fi al-badr al-munir ya fada a cikin littafin al-badrul munir wa kenan malam mai littafin badrul munir kenan ko shine al-imamu sirajuddin ibn al-mulakkin kenan dan shine mai littafin al-badrul munir shine umar dan aliyu al-ansari ibn al-mulakkin malam dan gidan malam mai makaranta allo kenan ko shine ma'anar al-mulakkin ne koya ma yara ta da baki yadda al-Imamu Ibn Hajar ya bada labari a cikin littafin Ad-Dawu'ul Lami cewa wannan mulakin din ba babansa bane, mijin uwarsa ne. Baban shi ya mutu ya bar shi yaro dan shekara guda mai shan nono, sai ya wasici ga wani malami al-Ramma cewa ga dan shi nan amana. To daga baya sai wannan malami ya auri mahaifiyar, sai taso a karkashin sa ya rayu. Wannan malami ya rike mishi amana, sai ya karantar da shi ilimi, ya sanya shi a tarbiyyar rayuwa addini, sannan ya killace mai dukiyarsa ta yaukaka, ya samu arziki tun yana yaro karami. Haka Ibn Hajar ya bada labari a cikin tarihin wannan malami nasu a cikin littafin ainihin Ad-Dawu'ul Lami fi A'yanil Qarni at-Tasi' da Ibn Hajar al-Asqalani. Yace amma shi Ibn al-Mulaqqin baya son wannan sunan, sam bai taba rubutawa da kanshi, kira kanshi da suna Ibn al-Mulaqqin ba. Zaka ji sunan da yake kiran kanshi da shi, wanda ya shahara da shi yana sawa kanshi suna Ibn al-Nahawi, amma sai ya zama mutane suna ce mashi Ibn al-Mulaqqin. Mulaqqin din ba babansa bane, amma shine marikin sa tun yana dan yaro, kuma mijin uwarsa. Ina fata mun gane wannan. Al-Imamu Siraddin al-Bulkini jama'a da Ibn al-Mulaqqin babban malami ne, ya rasu da shekara 800 da shekara 4 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar shekara 634 kenan a yau da muke magana. Babban malami ne, littafan shi sun fi guda 200 jama'a, Allah ya gafarta mishi. Yace inna fi matni hadhal hadithi nakara, a cikin matanin wannan hadithi akwai nakara, akwai abin kyama, abin musu. Wa huwa kaunu Aisha kharajat ma'ahu fi umrati ramadana, kasancewa Aisha ta fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a umrar ramadana. Wal mashhur annahu sallallahu alaihi wasallam lam ya'tamir illa arba'a umarin laysa minhunna shay'un fi ramadana. Abinda yake sananne, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi umara ba sai kwaya hudu, kuma babu daya daga cikin su a Ramadan, bal kulluhunna fi dhulqa'da, dukkan umara a dhulqa'da aka yi su. Illa allati ma'a hajjati, in banda umarar da yayi tare da aikin hajjin sa na ban kwana, fa kana ihramuha fi dhulqa'da, ya sanya haraminta na kirani da ya dauka a Zulhulaifa cikin Zulqa'da. Wa fa'alaha fi Zulhijja, amma ya isa kasar Makka Zulhijja ta riga ta shiga, domin ya bar ainihin kasar Madina kamar da aka bada labari a goman karke ta cikin watan ainihin Zulqa'da, ana cewa kamar 21 ko da 2 ga wata, kuma tafiyar akalla mako 2 ne. Don haka ana sa ran sun iso kasar Makka kamar ka ce 3 ko 4 ga watan Zulhijja. Kaga ya dauki harama a watan Zulqa'da, amma ya iso kasar Makka a cikin watan Zulhijja. Ina fata mun gane wannan. Qala hadha huwa al-ma'ruf fi as-sahihayn, malan ainihin Sirajuddin ibn al-Mulaqqin yace wannan shine sanannen abu a cikin Bukhari da Muslim wa ghairihima, da sauran littafin musulunci. Qala yace gaba da cewa wa tuhmalu wa tahammala ba'd shuyukhina al-huffaz bil jawab an hadha al-ishkali, an samu wasu malaman mu, manyan malamai sun dauka wa kansu larurar amsa waɗannan matsalolin. Dama shine yake manyan malamai ko samu solution ga matsaloli. Fa qala, wannan malami namu sai yace la'alla Aisha mimman kharaja ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi safarihi amal fati, yana jin kamar fa ya zama Aisha tana daga cikin waɗanda suka fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar fatuhu Makka. Wa kana safaruhu zalika fi ramadana, dan ya bar kasar Madina a cikin ramadanin. Wa lam yarji min safarihi zalika ta'tamara umratul ja'irana, bai dawo daga wannan tafiya ba sai da ya ainihin umra ta ja'irana, domin kamar yadda muka ambata daga nan a fatuhu Makka da aka bude kasar Makka sai aka yi kwana, kuma ba a dawo Madina ba, ya tafi Hawazin, daga Hawazin sai ya ƙara komawa, kuma ya dauki harama ya je ƙara yin umra. Fa asharat bil qasri wal itmami wal fitri was siyami wal umrati ila ma kana fi tilka safara, shi ta yi ishara akan abin da ya dinga faruwa na cika sallah da yin ainihin kasuru da kuma yin azumi da shan ruwa da kuma umran da suka faru a wannan doguwar tafiya. Wannan kamar da kaji ya dauka tahammuli, daukar wa kai Kano ba gamo ne, kokarin warware hadisi, kokarin ka a ce hadisin yana da matsala, shi ma kaga sai bai faɗi waye malamin ba, ishara akan shi ma bai da wannan amsar ba kenan. Qala, sai malam ya ci gaba da cewa malam azzai mai Badrul Munir Sirajuddin ke yace qala shaykhuna, sai wani malamin namu kuma yace a zahiri wannan da yace malamin mu ya da malamai guda uku shahararrun malaman hadisi da suka koyar da shi akwai al-Hafiz Maglataya akwai kuma al-Hafiz ainihin wato al-Qassalani sharihul Bukhari sai kuma al-Hafiz ibn Sayyidin Nas al-Ya'muri mai littafin Uyunul Asar shi ma yana da sharihin sanad Tirmidhi wanda a cikin shi yayi waɗannan maganganun kaga za a fi karkata zuwa ga cewa wannan malamin yake nufi shine al-Imam al-Hafiz ibn Sayyidin Nas al-Ya'muri mai littafin Uyunul Asar na tarihi babban malamin tarihi da hadisi wanda ya rasu hijira shekara 734 kamar shekara 704 kenan ayo insha Allah yace kala shekhuna wa qadru min hadith ibn Abbas annahu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama i'tamara fi ramadana arwayto a cikin hadisin Abdullah dan Abbas wanda ainihin Bukhari ya fitar da shi kenan cewa manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama yayi umara a cikin ramadana thumma ra'aytu ba'da dhalika al-qadi iyadan ajaba bi hadha al-jawabi fa qala la alla hadhihi amalaha fi shawwal wa kana ibtida'a khurujiha fi ramadan yace sai kuma daga baya naga al-qadi iyad a cikin sharhin muslim shi ma yayi kokarin amsa wannan magana yace yana ganin kamar umran nan a cikin shawwal aka yi ta amma dai an dauki haramata cikin ramadana an dauki haramata cikin ramadana amma har aka gama azumi sannan aka je aka umra cikin shawwal wannan ne din maganganun ne na malamai da suke kokarin kawo maslaha game da ainihin wannan ainihin qadiya ina fata jama'a sun nabi sai ai hakuri karatun scientific ko so ake a warware wannan ma'adala naga wasu sun fara bacci saboda ba kabbara babu falala sai kuma kamar azumi musallal hadis sai dan yi hakuri saura shafi guda zamu karasa saboda wannan ya zama ya warware mana mas'ala dan ya tumbuko ta ne kuma kawai sai yayi magana kawai yana so ya wuce tsammanin shi kowa malami ne kamar shi kasa haka malamai suke rawar maganganu mu kuma nan masu koyanta da baki ne masu inina masu ainihin wato ci da gumin wasu duk mafi yawan mu duk aku ne mafi yawan mu ko mu ji wani ya faɗa kuma mu zo mu faɗa to shi yasa dole sai an warware kabiyar jama'a sai ya ci gaba da cewa wa zahiru kalami abi hatim ibn hibbana zahirin magana ibn hibbana annahu sallallahu alaihi wasallam itamara fi ramadana fa innahu qala fi sahih ibn hibbana a zahirin magana sa yana ishara akan cewa ai manzon Allah fa yayi umran nan a ramadana ne wannan magana haka ibn hibbana ya ruwaito ta a cikin sahih din sa yace itamara sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin manzon Allah yayi umara guda hudu al-ula umra ta farko umratul qada'i umran ramuwa sanatal qabil min amil hudaybiya da shekara ta dawo bayan an yi hudaybiya wa kana zalika fi ramadana kaji sai ce a ramadana ne thumma thaniya ta biyu kuma haisu fataha makka yayin da manzo Allah ya ci makka da yaki wa kana fathuha fi ramadana an yi fathu makka a ramadana ne thumma kharaja minha kibala hawazin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka ya kama hanyar hawazin wa kana min amrihi ma kana al'amarin da ya faru a can kamar yadda kowa ya sani falan ma raja'a yayin da ya dawo wa balaga ja'irana yazo ya tsaya a ja'irana qasama al-ghanaima biha ya raba ganima a wannan waje wa atamara minha ya dauki harama daga ja'irana ila makka wa zalika fi shawwal a watan shawwal wa atamara ar-rabi'ata fi hajjatihi ta hudun kuma ita ce a aikin hajjin shi kaga bai ambaci ta farko ba waccan da aka ambata ta ainihin wato asalin sulhu hudaybiya din ko wa zalika fi dhulhijja sanata 10 min al-hijra wannan ya faru ne a watan dhulhijja a shekara ta 10 bayan hijira wannan sune maganganun ibn hibbana intaha wa atarada alayhi al-hafiz abu abdullah muhammad ibn abdul wahid al-maqdisi fi kalamin lahu ala hadha al-hadith al-imam al-hafiz abdul ghani al-maqdisi muhammad ibn abdul wahid ɗaya daga cikin maqadisa gidan malamai ne gidan maqadisa din nan ya yi ma ibn hibbana raddin wannan magana a cikin maganganun da yayi masu tsawo akan hadisin wa qala yace wahima fi hadha fi ghairi mawdi'i yayi ban kaura a wannan wajen fiye da wuri daya wa zakara a hadisa sir raddi alaihi yayi mishi raddi akan haka cewa bai tabbata umran nan a cikin ramadana aka yi ta ba wa qala ibn hazm sai ibn hazm shi kuma a cikin muhalla yace hadha hadithu la khaira fihi hadin maganar manya kenan na ruwan masu kaifin harshe ce wannan hadisin babu alheri a cikin shi gaba daya wada'ana fihi ya soki hadisin wa radda alaihi ibn an-nahawi sai malan dan gidan nahawi shine wancan ibn al-mulakkin din yame mishi da martani domin dama mutanen kasar yaman da wannan sunan suka san shi shaukani kuma mutumin kasar yaman ne alkali ne na kasar sana'a shine ibn al-mulakkin din wa radda alaihi ibn an-nahawi ibn an-nahawi ya mayar da martani ga ibn hazm akan wannan magana to waɗannan iyakan maganganun da zamu karanta a nan kenan domin sauran zai ruwaito su ne daga ainihin ibn al-qayyim gashi yace wa qala fil hadi ibn al-qayyim ya faɗa a cikin al-hadi shine wannan littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibada haka ba bukatar mu yi tautology zamu zo kansa amma sai an je can kitabul hadi insha Allah gashi nan da ya cigaba da maganganu jama'a littafi ne mai albarka kwarai nailul awtar amma abun bakin ciki ya daga cikin dafan da ba sa samu itina mutane ba sa kulawa da su dan malami ne muhaqqiqi wanda bai yadda da taqlidanci ba komai nashi yake yana da kwanduwar zagewa ya karanta ya bincika ya nakadi dan haka malami ne muhaqqiqi al-imam al-shawkani da tafan shi suna da dadi irin wannan din irin littafin as-sayrul jarrar irin littafin shi ainihin al-fawaid al-majmu'a fil ahadith al-mawdu'a ga sunan littafai sun fi guda 100 Allah ya gafarta mishi sai mu koma cikin littafin kaji dai a takeice jama'a wannan hadisi yana da illa shine akwai tangarda a cikin riwayarsa dan haka ba zai zama hujja ba ba a kafa hujja da shi a yadda yake haka dinnan ba a kafa hujja da shi wajen tabbatar da cewa Aisha ta sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kasaru tana cika sallah Aisha ta saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi yana shan ruwa a halin tafiya ita kuma tana azumi haka nan kuma ba a kafa hujja da shi wajen tabbatar da cewa manzon Allah yayi umara a cikin Ramadana domin kadiyya ce mutawatira cewa dukkanin umarar da yayi babu daya da yayi a cikin Ramadana wallahu ta'ala a'lam sai mu koma inda yace fasdun wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallama taqdirul masafati allati yaftiru fiha as-sa'imu bi haddi ba shi daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yasa wani iyaka cewa tafiya sai ta kai kilomita kaza ko mil kaza ko zango kaza sannan ya halasta mai azumi ya sha ruwa baya daga cikin wannan ko kuma tafiya sai ta zama mai sauri iri kaza ko ta gaza sauri iri kaza ko akan abun hawa iri kaza misali a ce yanzu to ai in jirgin sama ne jirgin sama yana da saurin tsiya da haka ba sai an sha ruwa ba idan mota ce irin wannan motocin zamani suna da gudun bala'i ba sai an sha ruwa ba ai tafiya ne irin ta da wanda ake akan jaki da doki da alfadari wani ma a kafa ana yada zango cikin sahara duk wannan maganganu ne na malamai mutaakhiruna malaman baya wanda irin yadda Ibn Hazm ya faɗa babu alkhairi a tare da su ko mun gane wannan da ke jama'a babu alkhairi tare da su musamman inda suka saba wa salaf wannan shine hakikanin gaskiya malaman baya suna samun alkhairi ne kawai idan sun bi tafarkin salaf duk wanda yazo baya fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw in sun yi imani da irin abin da ku su annabawa sabai suka imani da shi to sun shirya in ba haka ba ba su cike shirya fa innahum fi shikak Allah ya tsare mu so dan haka jama'a a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu masafa duk abin da za a kira da suna safar tafiya a al'adar mutane to ya halasta a sha ruwa ya halasta a yi kasuru Abdullahi dan Umar akwai hadisin sa da yake cewa Abu Dawud ya fitar da shi yake cewa idza kharajtu milan qasartu as-sala in nafata na baggari mil daya shine kilomita 3 ko kuma kamancin haka yace sai nayi kasuru indai ka bar garin ka fita da zimmar matafi wanda zai dauki kayan shi ayi mishi ainihin wato ban kwana ya bar wasiya ko yace sai na dawo kuma inda zai je baya jin cewa zai sakata ya wala baya baje hajarsa wannan shine abin nan mindset na matafi din da yaje kayan shi suna killace guzurin shi yana lissafe kwanakin da zai yi suna lissafe kuma a cikin abin nan din shi psychology sa yana jin cewa nan ba gida bane ba komai zai iya yi ba ba zai saki jiki ba wadanda ya baro su a gida kuma suna jin cewa mai gidanmu ko dan uwanmu ko abokinmu ko mahaifinmu yayi tafiya to indai a cikin al'adar mutane wannan abun haka ake bayyana shi sunan shi tafiya ko za a sha ruwa in mutun yana jin wahala za kuma a yi kasar dole da ita kasar dole ce kuma gano da kyau jama'a amma shan ruwa ga mai azumi shine yake da zabi in yaji zai iya yi wa anta sumu khairul lakum in yaji ba zai iya yi ba laysa minal birri siyamu fi safar wannan shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai tafarkin wasu mutane can daban wanda ba irin wannan ba, ba shi da memu ba, amma na manzon Allah shi Allah ya aiko shi muke so mu bi dan mu tsira. Sannan zamu zo mu ji jama'a anan gaba bayani akan yaushe zaka fara shan ruwa. Kasaru dai dama zaka fara yin ta ne da zaran ka bar gari, ka fita daga inda ake cewa gari, ko da ana hangen gidajen garin, ko ana jiyo karan daka, ko ana hangen hayakin girkin garin, ko indai gurin da ake ba sunan shi garin ba, gonaki ne ko kuma bayan garin wannan garin, to za a fara kaso da zaran sallah ta dake ka. To azumi fa zamu ji insha Allah. Malam ya ci gaba da cewa wala yasihu anhu fi dhalika shay'un, babu wani abu da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da iyakance mil 40 kilometer 60 ga tafiya kwana guda, tafiya mai nisa irin kaza. Wa kad aftara Dihyat ibn Khalifa al-Kalbi fi safari thalathati amyal. Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, wannan sahabi mai kyau din nan, kyakkyawan sahabin nan da aka ce Jibrilu yana shiga irin ainihin wato kamannin sa, ko yayi tafiya tamil uku sai ya ainihin wato sharuwa ya kiyin azumi. Wa qala liman sama, yace ga waɗanda suke azumi, qad ragibu an hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, lego suna azumi, yace waɗannan ba sa kaunar sunnan manzon Allah, waɗannan ƴan tawaye ne ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Duk da yake isnadin wannan riwaya yana da ainihin matsala, amma dai malamai suna isti'inati da riwaya. Wa qala sahabatu hina wa kana sahabatu hina yunshi'una safara, sahabbai sun kasance sanda za su fara tafiya, inda za a daga kafa ta farko ta tafiya, daga gida kenan, ko tashan mota, ko anguwa, ko ina ne, ko daga nan yuftiruna, anan suke fara cin abinci, ma'ana ba sai an fita ba irin sallar ba ta kasuru, ko dan shi azumi ba shi da rabi. Malaman fiqh kam sun yi maganganu akan cewa ina hukuncin wanda ya wayi gari yana azumi sai kuma tafiya ta kama shi, shin zai karya wannan azumin dan wahalar tafiyar, koko dole sai ya kai wannan? Kuma in ya karya, ramuwa ne akan shi ta ramuwar wanda ya bata azumi, koko ramuwar mutumin da bai yi azumi ba, wanda ya bata azumi da gangan ne ko da larura? Sai shi wannan maganganun sana a cikin shuruhu na ainihin littafin fiqh wanda yake karanta mutawwalat da tafai irin su Mughni na Ibn Qudama, irin al-Istizkar na al-Imam ainihin Ibn Abdul Barri, irin littafin ainihin wannan Muhalla ta Ibn Hazm da al-Muqni, littafin sharhi na ainihin littafin Hanabila din can, zaka ga Zadul Mustaqni, zaka ga ire-iren waɗannan maganganun, da kuma sharhohin littafin hadisai irin Fathul Bari, irin Aunul Ma'budi da makamantansu. A takeice jama'a, idan mutum ya wayi gari yana azumi sai kuma tafiya ta kama ka nan da Kaduna misali, bayan rana ta daga, ko kuma zaka je Kano, ko wani abu makamancin haka, kai ko da nan da so bane ma, sai kai kana so kai azumin, ko zaka yi karyawa, kuma in ka tashi zaka rama azumi ne kawai a matsayin ka karya saboda tafiya, in kuma kaga zaka kai yafi kyau ka kai din, babu lafi akan wannan. Idan kuma dama ka wayi gari da niyyar zaka yi azumi, zaka yi tafiya, ka san cewa wato ka kulla niyyar tafiyar tun a jiya, kana da niyyar yau zan yi tafiya cikin Ramadana, ko in gari ya waye sai ka sa a maka breakfast ka karya tukunna, ko mun gano da ke jama'a, sannan sai ka kama hanya. Zamu zo mu ji daga sahabbai jama'a, akwai mas'ala ta faru akan wannan mas'ala a wannan rayuwar da muke ciki. Malam Albani Muhammad Nasiruddin, Allah ya gafarta mishi, yayi rubutu a wata mujalla mai suna Mujallatut Tamaddun al-Islami a kasar ainihin Dimashq, ya buga ainihin article maqal akan wannan ainihin qadiyar, da ya buga sai aka samu wani malami ya mishi raddi cewa ya kawo bid'a, ya zai ce a sharuwa ai hadisin ma bai inganta ba, kaza kaza kaza, ya surutai daban-daban. Albani ya mishi raddin yanzu littafi ne kankani, sunan shi risalat tashihi hadisi iftari sa'im qabla safri ba'da al-fajr wa ar-radd ala man da'afa, littafi ne karami bai kai shafi 50 ba, na so na duba shi a maktabar nan ban gan shi ba, amma karami ne, zaka iya yanzu in kana da Android wanda yake da ainihin data na internet, idan kai Google zaka same shi, PDF copy din sa yana nan akan internet, ka iya download ka karanta shafi 47 ina jin ba na manta, bari zafi ne karami kwarai, ya tattauna da kawo ainihin bayanan, an buga asalin maganar a subsequent edition na wannan majalla, daga baya kuma aka mai da shi aka kufan shi zuwa littafi, ya tabbatar da a hadisance hadisin ya inganta, sannan a aikace sahabbai suna aiki da hadisin, da kuma kissoshin sun nuna tun sahabbai suna raye an samu ire-iren waɗannan mutane masu zafin kai, masu hamasa, emotional people, waɗanda suke ganin bai dace a aiki da wannan karatun ba, suna so su shiga bayna da Allah wa rasuli, suna so su shiga gaba, su yi azarbabi su shiga gaban manzo Allah da Allah madaukakin sarki. Ina fatan mun gane wannan. To jama'a, mu ba aqidan mu ba kenan, mu aqidan mu, mu ƴan izala, mu musulmai, mu ƴan salafiya, shine duk abin da annabi ya karantar mu yayi mana, ko da bai dace da sarran mu ba. Dama ba mu taba jin labarin wani abu azumi ba sai a bakin shi, ba mu san komai akan azumi ba. Shi yazo yace Allah ya ce azumi, muka yadda. A cikin azumin kuma yace Allah ya bada dama in za a yi tafiya ba sai an yi azumi ba. Qur'ani ne ya faɗi wannan ko? Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatu min ayatin ukhra. To yanzu fassara aya aikace shine, idan za ka yi tafiya za ka sha ruwa ne tun daga gida, ko ko sai ka zama alamatin safarin, sai a aikace. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a cikin hadisin shi cewa za a sha ruwa ne tun a gida, kuma sahabbai suka yi aiki da wannan fahimta. Mu su waye zamu ce ba za mu yi aiki da shi ba jama'a? Wannan yana daga cikin gangancin da mutane suke a cikin addinin Allah, tunanin cewa tunaninsu da ra'ayinsu da abin da ransu yake kyama shine ya kamata su yi aiki da shi. Mutum yana jin kyamar ya ci abinci wai da azumi. Kai ta kai mafi a ƙasar nan, har mata da suke yin al'ada suna jin tsoron a gansu suna cin abinci, saboda malamai na ba su fatawa cewa sun kare alfarman Ramadana. Alhalin yadda aka ce kai kai Ramadana, shari'a ta ce kai haka, shari'a ta ce su kada su, amma gani ake wai in sun ci abinci to sun kare alfarma wata, da haka suke wuri da yunwa kuma ba su azumi, ko kuma idan suka ji yunwa ta kwakwale su sai su buya su ci su share bakin su. Ko zo to ce ai lafiya lau wallahi, ba za su nuna suna azumin nan ba. To mu ba ma irin wannan jama'a, mu duk abin da muke faɗa shine cikin zuci, shine kuma abin da muka sani a zahiri. Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu, al-Imamu ainihin At-Tabarani ya ruwaito asali daga gare shi a cewa Urwatu dan Zubair ya ce mishi, Allah shiga wata malam, me kake gani ne game da abubuwan da muke yi sai mu dinga fadawa mutane sabanin abin da ke cikin zuciyarmu? Yace musamman masu rike da makamai, in mutum ya mutu a ce ranka ya dade, ranka nan kuma fata yake Allah ya sa ya mutu, duk adu abin da ya ce ai ranka ya dade abin da kai daidai ne, duk al'umma suna tayabawa. Alanan a cikin zuciyarmu mun san ba haka bane. Sai Abdullahi dan Umar ya ce, kunna nu'iddu hadha nifaqan ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yace Musa bai irin wannan a wurin musulmai shi munafunci sanda annabi yake duniya. Fadin sabanin abin da ke cikin zuciyarka dan ka samu wani yabo ko shiga a gun wani, ce wannan sunan shi munafunci a gun sahabbai. Sai shi mai sai shi uwar da yace yace shikenan mun shiga uku. Mu ba ma wajenin mu nasiha, ba ma umarni da kyakkyawa, ba ma hani da mummuna, mun sa wa kanmu ka'ida ta ƴan siyasa shine yaban mutum a idan shi da su ka shi a bayan ido. Riwaya ce tana nan a cikin littafin abin nan Mu'jamu na Tabarani al-Kabir da littafin ainihin al-Minhaj, wanda tahzibi ne na littafin Shu'abul Iman na Imam al-Baihaqi. Tabbatacce magana ce jama'a, shine irin abin da mutane suke yanzu ko a karatu ne sai ai ta kwana-kwana, ba a so a faɗa abin da ya tabbata wai saboda mutane ba su saba jin shi ba, ko kuma idan mutane sun ji wannan za su daina sauraron mu, za su kyamace mu. Ita gaskiya ba ta bukatan wannan ainihin wato kwalliyar, ko da yanzu ba a ji ta ba, ba a saurare ta ba, nan gaba za ta yi tumbatsu. Kalli abin da ya faru da shi kanshi manzo Allah din a Makka, kafir ya sai da suka ce to ya Muhammad ai shawara ka dinga dan daga mana kafa, mu mu daga maka kafa. Shine Allah ya ce wadulatul hinu faidihinun, so suke ka dan daga kafa, ka daga kafa su ma su daga kafa, a dan yi alliance, a dan yi natafiq fima ko fima tafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dana fima ikhtalafna alaihi. Abinda ya hada mu to mu yi tare, abinda muka saba kuma a ba juna uzuri, kar ai magana abinda aka saba. Wannan kaidar munafici ce jama'a, ko an kafa ta zaka ga a ciki ake bata ta. Yanzu misali haka zo aka ce ga wani majalisi za a danga tattauna matsalolin addini, amma duk matsalar da aka santa da sabani ka a kawo ta jama'a, kar a kawo ta saboda akwai dan dariga akwai dan izala akwai dan salafiya akwai dan kalakatu kowa akwai duk wani mai da'awa musulunci akwai to wace matsala ta tona kenan daga karshe a ciki babu dan ko cewa akai Allah ɗaya ne wannan da magana akai akwai wanda yake ganin akwai su abubuwa da su ma kamar alloli ne kaga ba abin da za a faɗa kenan sai dai a yi ta magana akan to gaskiya riƙon amana biyayyen iyaye abubuwan da dama sitira ma ta yarda da su amma duk abin da yake tauhidi ne ba za a yi kawo shi a wajen ba duk abin da yake mas'ala ce ta haƙiƙa ba za a yi kawo ta ba dan ana nan wani zai zo ya ce to zai yi ihu ya ce yau sha biyu ga Rabiul Awwal zai yi maulidi go wani ko zai ce ba addini ba ne za a yi kaza za a yi kaza wani ya ce ba haka ba ne da haka wannan biyu ya jama'a kowa ya tsaya akan abin da aka san shi akai kawai manzon Allah da bai yarda da maganar Qurayshawa ba daga baya addinin na Allah bai ci garin ba si Ibn Taymiyyah din nan da tafansu an yi lokacin da aka sa musu ƴan bago in aka ji labarin kana fadan irin maganar su za ka maka kulle ka a wannan lokacin ne Ibn Abil Izz al-Hanafi ya yi littafin sharhin aqidat dahawiyya na shi da yayi aka kamo shi aka kai shi gaban alkali aka ce mun ji maganganun ka suna irin warin maganganun Ibn Taymiyyah da Ibn Hazm da Ibn al-Qayyim me kake nufi sai ce ni na ce maganganun su ne ai ban ci maganganun su bane a to ayi irin maganganun su yace to ni waɗannan maganganu na ne ni zan kare su duk da fadda gaskiya ko a maganganun su amma a lokacin bai iya cewa kala wani sai a kulle ka gaba daya har igiya ta saura sai ya fadi maganganun a matsayin kaman maganganun shi ne amma duk da haka sai da aka ga wato landmark aka ga thumbprint din su a jiki kuma a haka sai da aka yi muhakamar sa wajen shekara 200 aka yi ana musu wannan zalunci ba a so ma a joniya ambace su amma daga baya fa Allah ya bayyana gaske su Allah ya daukaka ilimin su Allah ya raya ambatan su saboda akan gaskiya suke so ita gaskiya ko ka fade ta komai daci ko inji mai waka ka fade ta komai daci ko za a ce wani yayi ganganci ko sakare wani mai kauyanci yace nayi rantsuwa ba zan batun ƙarya ba kai ka fadi gaskiya da gaskiya ita ce jama'a ya halasta ka ci abinci da safe cikin Ramadana idan kana da niyyar tafiya ya halasta to inda za a samu matsala shine idan kuma ka fasa tafiyar ba bayan ka ci abinci ka ja girki kawai shikenan kuma sai tafiyar ta fasa sai yaya kenan sai ka daina cin abinci sai ka daina cin abinci dan kai ba matafi bane kuma sai ka rama azumin dan ka riga ka sha ka riga ka wayi gari da niyyar shan azumi nan shine irin abin da zaka rike baki saboda alfarmar wata amma kuma tunda ka riga ka ci abinci baka kwana lam tubayyitin niyya to an kama ka da azumi dai kenan ana bin ka wannan azumin to irin wannan shi suke kawo matsayin shubha cewa to ai in haka ya faru fa in haka ya faru akwai mafita in baka sani ba sai ka nemi malamai a wannan zamanin malamai ga su nan online akwai malamin da yana nan 24 hours online zaka iya kai tweet din shi ko ka aika mishi da sako ko kuma ka buga mishi waya ba lokal malamai ake magana ba jama'a malamai islamiya ko malaman hada ba malamai na gaskiya ake magana mu sahidai ko mun gano da ke jama'a Allah ya samu dace sai ya ci gaba da cewa wa yukhbiruna anna zalika sunnatuhu wa hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna yin wannan يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت suna shan ruwa ba tare da ainihin sai sun lura da cewa sun baggari ba wa yukhbiruna suna bada labari kuma su sahabban cewa anna zalika sunnatuhu wa hadiyuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa hakan shine sunnar manzon Allah kuma shine shiriyar sa shine tafarkin sa kama qala ubayd ibn jabr kama yadda ubayd ibn jabr al-misri wanda babban dalibi ne daga cikin sigarut tabi'ina yana da hadisi a cikin Abu Dawuda kamar wannan hadisin da zamu ji Abu Dawuda ya fitar da shi Abu Ja'farin Ubayd ibn Jabrin al-Misri yace rakibtu ma'a Abi Basarat al-Ghifari wannan shine mai gidansa bararran bawa ne na wannan sahabin Abu Basarat al-Ghifari yace da ni da mai gidana Abu Basarat al-Ghifari sahibi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun hau fi safinatin mun shiga jirgin ruwa min al-fustat daga al-fustat sunan gari ne yanzu wannan garin kamar kace anguwa ne a cikin old cairo tsohon birnin al-kahira akwai tarihi sananne da malaman tarihi suka ambata game da asalin wannan garin al-imamu ainihin maqarizi a cikin littafin al-khutat ta makarizi da kuma har ila yau malam abin nan Yaqutul Hamawi a cikin littafin shi mai suna Mu'jamul Buldan ya kawo tarihin da fadi yadda abin ya faru dan ma'anan fustat shine pavilion rumfa ko tenti ko to komandan da ya kai musulunci kasar Misra shine Amr ibn As radiyallahu anhu kowa da ya san tarihin zamanin Sayyidina Umar ya nemi Sayyidina Umar ya bashi dama ya kai wannan ainihin farmaki Umar ya ce a'a bana son musulmai su samu matsala daga baya dai ya iya gamsar da Umar ya fashi wajen Umar ya bashi ya tafi to da ya je ya yada zango a wani wuri sai ya kafa rumfa wannan haka aka bayar da labari a legend story din da ya kafa rumfa sai yayi wasu kwanaki a wurin yana ainihin tattaunawa da mutanen ƙauyukan har suka musulunta wasu suka ce za su ba da jizya wasu kuma ya yake su sai yayi niyyar bayan kaman mako biyu zai ƙara gaba zai nufi Iskandariya to da yace a je a kwance mishi wannan tantin nashi sai aka tarar da wata tsuntsuwa ta riga ta yi mai sunan shi sheka akai har ta kyankishe yayanta sai ce a wannan tsuntsuwa ba za a tashi ta nan wajen ba a bar ta kawai a bar rumfa a wajen ya aje wani yace ya mishi gadar rumfa in ta tashi a nade mai rumfa shi sai ya tafi gaba da yace can yace Iskandariya da yaki sai kuma ya aika wa da Umar wasika cewa musulmai da ke cikin rundunar yakin sun roƙa cewa Umar ya ba su dama su zauna a Iskandariya ya zama yanzu gidan hijirar su sai Umar ya ce a'a bai yadda ba baya so ya zama tsakanin shi da musulmai akwai kogi dan Iskandariya kuma tsallaken abin nan ne kogin Nilu ita kuma fusat kuma tana ɗayan tsallaken yace dan haka ku dawo inda kuke da ku kafa gari a nan da suka dawo sai suka nemi shawarar shi komanda yace to ya za a yi sai suka ce to mu koma inda ka bar rumfa ka mana sai suka dawo wajen rumfar sai suka yi ta kafa gidaje a gefanta wannan gabas da ita wannan yamma ita shine sai aka sa garin suna Fustat ma'ana rumfa ko garin rumfa amma daga baya sarakunan Ubaidiyya waɗannan ƴan Shi'a suka kafa gwamnati a Misra jama'a sun taba kona garin gaba daya saboda zalunci wani azzalimin sarki ne jama'a yace mutanen garin su fita duka wai ya ji labarin turawa za su tsallako daga ainihin Baitul Maqdis su kwace garin kuma shi ba zai yadda su kawo garin ba dan haka da su zo garin gare kona garin kawai yace mutanen garin da su fita wasu suka fita wasu suka ki su fita haka ya cinnawa garin wuta an ce sai da garin yayi wata biyu cin yana ci fiye da kwana 55 yana ci da wuta karki kuma turawan ba su zo ba daga baya dai aka sake gina garin amma a yanzu da muke magana kusan ka ce garin wani bangare ne na babban birnin Alkahira dan birnin Alkahira na daga cikin biranen da wataki da baka taba gani irin su ba is 400 square kilometers a yanzu haka da muke magana kamar ka ce tun daga Abuja hakan kusan haka duka gari ne ya hade garuruwa da yawa daga airport din Cairo kawai ma ka dauke ka za a kai ka wata anguwa sai ka je kamar zaka je kamar daga nan zaka je abin nan zaka je Jos ne za a yi tafiya da kai a yi tafiya haka manta inda za a je kuma duk cikin gari ne da haka ya hade garuruwa da dama irin su Fustat din da makamantan su to daga wannan garin na Fustat suka hau jirgin ruwa za su je Iskandariya fi Ramadana a watan Ramadan falam yujawidil buyuta ba a wuce garuruwa ba ana ganin gidaje hatta da abis sufra har yasa aka kawo as-sufra shine abincin matafi kamar kace abinci a cikin kula ko a wani mazubi wanda ake tafiya da shi fala sai ce iktarib kamar da wasu a ce bismillah ko ba haka bane qultu sai shi wannan bawa yace alasta saral buyuta Allah za ta malan gagaruwa ba kana gani ba kala abu basra sai abu basra yace a targabu an sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ko kai kana kyamar sunna ne ko dan kalakata ne kai rawahu abu dauda wa ahmad al-imamu abu dauda da imamu ahmad suka fitar da wannan hadisi kuma isnadin shi ingantacce ne jama'a wa lafzu ahmada alafazin imamu ahmad yace rakibtu ma abi basrata min al-fustat ila al-iskandariya fi safinatin dani da ainihin abu basra mai gidana mun hau jirgin ruwa daga fustat zuwa iskandariya falamma da nauna min marsaha da muka kusa da ainihin wato marsaha tiken ainihin wato abin nan kamar a ce mina mai sunan shi port wajen da ake tsayawa ko inda ake tashar jirgin ruwa amara bi sufratihi, sai yasa aka kawo mishi kwanan abincin shi, fa qurribat, aka kusanto da ita, thumma da'ani ila al-ghidha'i, ya kira na'am falamma dafa'ana min as-sufrati falamma danawna ni dai anawa zai iya dauka a saurara, an aka ce falamma dafa'ana min as-sufrati shi ma yana da ma'ana, ma'ana sanda muka bar abin nan din, muka bar tashar jirgiruwan kenan, sai riga sun shiga jirgiruwa. Wancan kuma falamma danawna min mursaha, min mursaha, daga cikin gari mun zo kusa da tashar jirgiruwan, ko mun gane kenan, ko dai zama an ci abincin daga shiga jirgiruwan. Falamma dafa'ana, da muka bar seaport din, dafa'ana min mursaha, ko kuma danawna, muka kusanci tashar jirgiruwan daga cikin garin su kenan, din zai dauka ma'ana. Sai zama ko dai sun ci abincin a cikin jirgiruwan, sannan jirgiruwa fara tafiya, ko kuma sun ci abincin a wajen jirgiruwan, watakila a tasha ana jiran ayloji, duk wannan mai yiwuwa ne, za mu duba amma insha Allah a cikin nusakh wanne ne abin da yake tabbatacce. Fa qurribat thumma da'ani ila al-ghidha'i, aka kira ni zuwa ga cin abincin, ila al-ghidha'i wa zalika fi ramadana, cikin watan ramadana. Fa qultu ya aba nasra, nace Allah shiga fatta malam, wallahi ma tagayyabna ma tagayyabat anna manaziluna ba'd, wallahi malam ga gidajen mu mana gani. Kala, sai malamin yace a targabu an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, yace ko kana kyamar sunna ne kai? Qultu la, nace sam. Kala fa kul, ce to ka ci abincin nan. Kala falam nazal muftirina hatta balagana, ba mu gushe ba muna cin abinci har muka kai inda zamu kai. A wata riwaya aka ce mutane suna ta salati suna ta sallama cewa inna lillahi kaza kaza, ji wannan dattijo ba shi da hankali, ba yi da mutunci, bai san alfarmar ramadana ba, har ya dinga addu'a yana cewa ya Allah ka kashe ni, wannan duniya ta lalace, duniya da ake kyamar sunna. Zamanin ta da ainihin jama'a sabai suna rayi, ina kuma ga yanzu, yanzu wallahi in kai aka wani sai ya buge ka a tashin mota irin tamu ta yan ganganci, wallahi sai ka da duka. Ah, to annan Kaduna Krista a rumfar shi ta kafinta ya ci abinci a rigasa, wasu yan ta'adda suka tafi shi da duka azumin bara, wani irin dakikanci ne jama'a wannan? Ba fa ya azumi, addinin shi bai ce azumi ba, wai dan me zai ci abinci ana azumi suka rufe shi da duka? Wai kuma wannan suna ganin kishin addini ne? Na ruwan annabi ne mutane kenan, akwai jama'a cikin musulunci nan jama'a, akwai mutane iri iri suka rufe shi da duka, sai da aka zo aka yi ta shari'a, kuma ana ganin wai da aka kama su ba a kyauta musu, dole a kama su a hukunta su, don wannan ba musulunci bane, ba musulunci bane. Hatta inda ma musulmi ne yake cin abinci, su ba alkali bane, su alkali ne, kuma ko alkali ne da ganin kana laifi sai hukunta ka, sai an yi muhakama, akwai proceedings na alkalanci, ma'ana sai an kai an zo an gabatar da kara, an nemi shaidu irin wannan, kamar a ce misali da gaske alkalin musulunci ya ganka da ramadana kana cin abinci, gayatul amri shine maka ta'ziri dan babu haddi a kai, to har zai maka ta'zirin ma dole sai ya bincika kai, eh mara lafiya ne kai? Eh ni mara lafiya ne, wani cuta kaza shikenan, cutan muzmin ne ko kuma wanda yake periodical ne ya hana ka cin abinci, kai matafi ne? Eh shikenan, ko kuma abinci ka wannan ice kuma ka ci ne? Za a iya bincikan dangin shi da ƴan uwan shi da abokansa, ko a zamananci a kai shi asibitin mahaukata abinci kwakwalwarsa, ko a samu masu ruqya su karanta mashi Qur'ani ko yana da aljanu, duk wannan abu ne mai yiwuwa. Ma'ana ba daga mujarradin ka ga mutum yana cin abincin ramadana sai ka hukunta cewa wannan maki Allah ne baya son azumi ba, wannan hukunci ne garibi jiddan. Ka karanta littafin Muguni na Ibn Qudama, yace kai koda haddi ne ya kama mutum sai ya gudu bayan alkali ya zartar da cewa wane ya yi zina kuma yana da aure ko ya taɓa yin aure, haddin shi kisa ne, amma sai ya iya iflati ya kubuce daga hannun hukuma ya gudu ya bar gidan yari misali, ko ya bar inda ake tsare da shi, kafin yake mashi hukunci, to bai halasta ga wanda ya gan shi a yana yawo ya ce to bari a kaddamar da wannan hukuncin ba, bai halasta gare ka ba, sai alkalin za a je a gayawa ko a kama shi a kai wa alkalin. Amma mutane suna daukar doka a hannunsu yadda suka ga dama, wannan kuma ya saba wa duk wani manhajin rayuwa, shi yasa muke rayuwa a cikin chaos, a cikin rudani da hayaniya, misali yanzu da suka bugai idan shi kuma a kasarsa ta arna kaje kana azumi su kuma suka dake ka suka ce ka ci abinci ba ha gani ya kamata a ba kowa ya yancin addinin shi yayi abin da yake zai iya tunda kasa ce tace a haka ake rayuwa kuma a cikin musuluncin ma akwai yanayin da zai halasta maka a ce musulmi suna azumi ba kai yanzu inda mace ce misali ta yi mace ce a irin birane irin Kaduna ba dole da zaka ga mutum ka gane ma musulmi bane ana kowa na shiga irin ta kowa ta yi mace ce musulma amma da shiga ba irin ta musulmai ba ta yi tana haila ko tana nifasi ko makamancin shi tana cin abinci sai kawai wasu yan kishin addini su ganta su ce ai kafira ce tana cin abinci da watan azumi sai rufe ta da duka daga baya sai a gane ashe musulma ce ashe kuma dalilin yin rashin yin azumin ta shine jinin al'ada wannan is very possible a irin rayuwar da ake a Kaduna a irin Abuja da makamantansu so ya kamata mu zo muna da kaifin basira da iya lissafa consequences na ayyukan mu jama'a ba kawai duk abin da zuciyar mu ta raya mana kawai sai mu aikata ba Allah ya tsare mu wa qala muhammad ibn ka'b ataitu anas ibn malik fi ramadana wa huwa yuridu safaran yace nazo gun anas dan malik a watan ramadana zai kama hanyar tafiya wa qad ruhilat lahu rahilatuhu an riga an daura masa siddi akan abun hawansa wa qad labisa thiyabas safari ya saka kayan tafiya a irin zamanin su suna sa kaya na musamman dan tafiya wanda suke suna jure wahalar hanya da kura da makamantansu fada'a bi ta'amin fa akala sai ya sa aka kawo mai abinci tun a gida ya karya shine magar da muke bada yanzu Anas ne wannan jama'a Anas dan Malik ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai to kai waye a cikin malamai da har zaka ce ba haka ba fa qultu sai ni nace da shi lahu sunnatun Allah ga mata malam sunna ce koko fatawa ce taka qala sai Anas ya ce sunnatu sunna ce thumma rakiba sannan Anas ya hawo abun hawarsa قال الترمذي حديث حسن الترمذي yace wannan hadisi ne kyakkyawa wa qala ad-darqutni darqutni yace fihi a cikin wannan akwai qari fa akala wa qad taqaraba ghurubush shams ana sai ci abinci kuma daidai lokacin ba da safa bane ma gab da faduwar rana ne kenan da rana tsakane ya karya azumi saboda tafiya ta kama shi koda wata kida tun da gari ya waye azumin yake kamar yadda muka fada wannan hadisin kamar yadda na ambata jama'a shine asalin hadisin da malam Albani Nasiruddin Allah ya gafarta mishi yayi bahfi akan shi a cikin wannan mujalla mai suna Mujallat Tamaddun al-Islami aka samu wani malami daga cikin irin masu bin mazahib sai yayi mishi raddi shine Albani ya mishi raddi kenan ko ya warware magana ya kawo asar da ainihin ayyukan magabata da fatoyin malaman salaf waɗanda suke tabbatar da haka irin su Isa haka dan rawiya irin su Imam Ahmad ibn Hanbal da wasu malaman duk suna da ainihin irin wannan fatawa in ka karanta Tirmidhi shi ma ya ambaci masu irin wannan mazahibu a inda yake cewa wa huwa mazhabu fulani wa fulani wa fulani ina fata mun gane wannan yace wa hadhihi al-atharu kaga waɗannan maganganu sarihatun sun zo karara fi anna man ansha as-safara cewa wanda ya kirkiri tafiya fi asna'i yawmin min ramadana a cikin tsakar ranar wunin ramadana falahul fitr fi ya ga dama ya sharuwa daga nan ka wayi gari kana azumi da azhar kawai sai tafiya ta kama ka daga lokacin in kai niyyar kawai bazan iya karasa wannan azumin ba saboda wahalar tafiyar nan kawai sai ka sharuwa shikenan in aka maka magana sai ka waɗannan hadisai na su Anas dan Malik wannan shine fatawa ainihin malamai da kamar al-Imam Ishaq ibn Mansur al-Marwazi ɗaya daga cikin ɗaliban Imam Ahmad da shi kuma Ishaq dan Rawiya haka al-Imam Sharih as-Sunnah Husain dan Mas'ud al-Imam al-Baghawi ya kawo wannan magana a cikin littafin shi mai suna Sharh as-Sunnah din ya kawo maganganu daga malamai da suka tabbatar da haka al-Imam Sha'bi shi ma fatawa shi kenan waɗanda daga cikin malaman salaf ne jama'a a takaice na sani cewa wannan magana tana wa mutane nauyi saboda mutane suna ganin cewa Ramadana na da alfarma gaskiya ne amma ba a san alfarmarsa ba sai a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah dinnan shi ya hukunta cewa a sha ruwa idan aka samu yanayi kaza me yasa zukatan mutane suka karbi cewa me haila wanda lafiyar ta kalo in ba dan jinin nan ba ta sha ruwa me yasa mutane suka yadda da wannan me ainihin biki wanda take shayarwa ta sha ruwa maras lafiya ya sha ruwa wanda rashin lafiyar shi ma mai warkewa ne ya sha ruwa ya rama wanda ke da rashin lafiyar da ba a tunanin warkewa ya sha ruwa ayi ainihin fidiya ko duk waɗannan fa mun yadda ba wanda yake musu saboda mai saboda ga manzo Allah suka zo to ya kuma zamu ware wannan ita kuma muke yadda afa tu'minuna bi adil kitabi wa takfuruna bi ba'di shi muke yi jama'a babu shakka akan wannan kuskure ne kin karban ainihin waɗannan maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukan sahabbai sai malam yace fasdun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama an yudrikahu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi fayaktasiru ba'da al-fajr wa yasum yana daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama janaba ta riske shi al-fajr yayi yana dauke da janaba a jikin sa na kwanciya da iyalin sa ba na mafarki ba manzon Allah baya irin wannan mafarkin da mutane suke mafarkin shedan yana wasa da mutum ya ganshi kamar yana saduwa da mace hayyami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin irin wannan mafarkin kwata kwata ma ballantana har a ce ko irin shi ne amma dan akkadawa sai aka tabbatar maka da abin ya faru ne kenan da gangan in za a fada da Hausa ma'ana da niyya ya samu janaba ne da niyyar yin janaba ta hanyar kusantar iyalin sa kuma wata larura ta sa yayi bacci ko kuma wani abu makamancin haka har asuba ta riske shi alhalin yana da janaba sai yi wanka yi salla asuba kuma yayi azumi ma'ana babu laifi ga mai azumi kenan yayi janaba da daddare na'am 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 to wallahi ban duba ba na manta kabini bashi zahaba zama'u wabtalatul uruqu ko wasabatal ajr insha Allah ta'ala insha Allah za a duba insha Allah a karatun gaba a tuna mu sai wannan riwaya al-Imam Malik ya fitar da ta cikin muwatta haka Bukhari da Muslim sun fitar daga sahabiya Aisha radiyallahu anha da kuma Ummu Salma dukkanin su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhunna ajma'ina wa kana yukabbiru ba'da azwaji manzon Allah yakan sumbanci wata daga cikin matansa wa huwa sa'imun da rana tsaka yana azumi fi ramadana cikin watan azumin ramadana wannan ma Bukhari ya fitar da shi da Muslim haka nan al-Imam Malik a cikin muwatta ya fitar da shi eh wannan ma tabbatacce ne jama'a ina fata mun gane wannan ita Aisha tana taita alike take cewa wanda amma yake matashi ko me sabuwar amarya to ya bi a hankali dan manzo Allah shi yana iya mallaka sha'awar sa zai iya yin sumbanta din kuma ba zai wuce makadi da rawa ba amma ba kowa ne zai iya haka ba dan haka wanda ya san ba zai iya wuce ba zai iya ba to ya nesa nesa la misasa yace wa shabbaha qiblat as-sa'imi bil madmadati bil ma'i a cikin hadisin Abu Dauda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka mishi tambaya ya kwatanta cewa mai azumi idan yayi matarsa kiss to dai yake da mai azumi wanda ya kurkura ruwa a bakin sa babu laifi akai matanin hadisin Abu Dauda riwaya Umar dan Khattab cewa yayi yace da manzon Allah ya manzon Allah ni ne na shiga cikin farin ciki wani abu ne ya faru na farin ciki gare shi sai runguma tarsa har sai mata kiss kuma yace yana azumi sai manzo Allah yace ni ma yau din nan da ka ganni na aikata haka ina azumi kuma yace a ra'aita law madatta min al-ma'i wa anta sa'imun me kake gani da zaka kurkura ruwa a baki alalin kana azumi sai Umar yace la ba'sa bihi na san babu matsala ya manzo Allah yace to haka shi ma wannan babu matsala hadda ma Abu Dawud ya fitar da wannan da hadisi da isnadi tabbatacce insha Allah wa amma ma rawahu Abu Dauda an misda ibn yahya an aisha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama kana yuqabbiluha wa huwa sa'imun wa yamassu lisanaha riwaya ko da al-imam Abu Dauda ya fitar daga ainihin misda dan yahya daga aisha Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama ya kasance yana mata sumbanta wa yamassu lisanaha har ya dinga tsotsan halshenta wana ba ga magarin kiss kawai na hada lebe da lebe ba kiss wanda yake sai an tsotsi bakin juna to wannan hadisin fa hadhal hadithu shi wannan dai kam kad ikhtulifa fi malai ce ayi sabani game da shi fa ba'dahu fa da'afahu ta'ifatu wasu malamai sun rawata shi bi misda in hadha saboda wannan mutum mai suna misda'u dan yahya wa huwa mukhtalafun fihi shi misda'u dan an yi sabani game da shi qala sa'adi za'igun ja'irun an at-tariq as-sa'di yace karkatacce ne wanda yake ba akan hanya madaidaiciya ba wa hasanahu ta'ifa wasu mutane kuma suka inganta wannan hadisin wa qalu suka ce huwa thiqatun saduqun amintacce ne mai gaskiya rawalahu muslimun fi sahihi Muslim ya fitar da hadithin sa a cikin sahih dinsa wa fi isnadi. To bayan wannan mutumin kuma a cikin isnadin akwai mutum mai suna Muhammad ibn Dinar al-Tahi al-Basri, malam Muhammad dan Dinar al-Tahi al-Basri, wanda yake mutum ne da aka ce yana da rauni kaman wasu malamai irin su Ibn Ma'in sun rawata shi kamar da zamu zo mu ji, kuma ya rude daga baya yace mukhtalafun fihi aidan. الإمام أبو داود الترمذي في هذا الحديث قال يحيى يحيى لما إنه يتي ضعيف وفي رواية عنه أو رواية يحيى لما إنه يتي ليس به بأس باشد مطلع. وقال غيره وسق مسكة صدوق ينادى قسكيا. وقال ابن عدي يتي قوله مغند يتي ويمس لسانها ينادى أنهلشن لا يقوله إلا محمد بن دينار. Babu wanda ya kawo wannan a cikin riwayar sai Muhammad dan Dinarin, wa huwa alladhi rawahu, shi ya ruwaito shi. Wa fi isnadihi aidan Sa'ad ibn Aws, akwai kuma Sa'ad dan Aws ila yau mukhtalafun fihi aidan, har ila yau an ƙara yin sabani akan wannan malam Sa'ad dan Aws. Wa qala Yahya yace basariyun da'ifun, inji Yahya dan Ma'in, mutumin basara ne mai rauni. Wa qala ghayruhu thiqatu, wani kuma yace amintacce ne. Wa zakarahu ibn Hibbana fi thiqati, Ibn Hibbana ya ambace shi a cikin asiqat. Wannan khulasa kenan jama'a na maganganun da malamai suka yi kwarai akan waɗannan mutane. Na farkon su Misdau dan Yahya kamar yadda malam ya ambata yana da riwaya a cikin littafin Sahihu Muslim, wanda haka na nufin qad jawaza al-qantara, ya tsallaka rijiya koda da bayani kenan ko. Sa'annan wannan mutum mai suna Muhammad dan Dinar al-Tahi, abinda malamai suka tantance akan shi shine mutum ne da yake da rauni, kuma ya rude karshen rayuwarsa, da haka ana taka tsantsan game da riwayarsa da ya karaita da ita kamar wannan. Hakanan Sa'ad dan Aws al-Adawi al-Basri na daga cikin sigaru tabi'ina, Abu Muhammad shi ma mutum ne da malamai suka tike akan cewa mai rauni ne, musamman saboda Ibn Hibbana ne kadai ya kadaitu da amincewa da shi, wanda dama kuma Ibn Hibbana ana da tababa game da kadaituwar da yake wajen amincewa da wasu mutanen da ake ganin su a matsayin majhurai. A takaice jama'a, wannan riwaya da'ifiya ce. Malam Muhammad Nasiruddin Albani a cikin littafin shi mai suna Sahih wa Da'if Sunan Abi Dawuda ya rawaita hadisin nan a bangaren da'if din a lamba ta 411. Da haka bai tabbata cewa manzon Allah yana mata irin wannan kis wanda za a manna baki da baki kuma a shamiyan juna ba, amma dai kis na hada lebe da lebe, to wannan yana yi mata shi. وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث قد الإمام أحمد لابن ماجه سكف تدشيد ميمونة وتبرر بور منزان الله صلى الله عليه وسلم قالت تشي سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل قبل امرأته وهما صائمان أن تنبئ منزان الله قمده كنتم متمند شيد ما تسا سكي كيس alhalin dukan suna azumi. Faqala, sai manzo Allah ya ce kad aftara, wannan ya kare azumin shi, wannan riwaya ma bata inganta ba. Fala yasihu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan bai inganta ba. Wa fihi abu yazida ad-dibbi ad-dinni rawahu an maimuna, abu yazida ad-dinni sharito shi daga maimuna, wa hiya bintu sa'd, maimuna bintu sa'd. Qala ad-Darqutni laysa bima'rufin, Darqutni ya ce wannan mutum ba a san shi ba. Wala yathbutu hadha, wannan bai tabbata ba in zara kutuni. Wa qala al-Bukhari hadha la uhaddithu bihi, ce ni bana bada wannan hadisa. Wa hadha hadithun munkarun, wa Abu Yazid rajulun majhulun, inji Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Albani a cikin littafin da'ifa ta Ibn Majah lamba ta 1686 shi ma ya tabbatar da raunin wannan riwaya. Wala yasuhu anhu sallallahu alaihi wasallam at-tafriqu baina ash-shabi wash-sheikh, sannan bai inganta ba abinda aka ce manzon Allah ya bambance tsakanin halasci da tsoho da yayi shekaru, wanda ya saba tarawa da mata dan kawai ya mamace kis, wannan ba zai wani mishi wani tasiri ba. Da kuma saurayi sabon aure wanda a rike yake, yanzu ya iya samu matsala ko, yace wannan bai tabbata ba. Walam yaz'im min wajihin yathbutu, wannan bai zo ta fuskar ta tabbata ba. Wa ajwadu ma fihi, abin da yafi komai inganci a cikin ire-iren waɗannan hadisan, hadisu Abi Dawuda an Nasr ibn Aliyin an Abi Ahmada al-Zabiri haddathana Isra'ilu an Abi al-Ambasi an al-Agharri an Abi Hurairata al-Imamu as-Sahabiyyu Hafiz, Abu Hurairah yace anna rajulan, wani mutum sa'ala annabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya tambayi manzon Allah anil mubasharati lis-sa'ili game da hukuncin runguma da mai azumi zai yi matarsa farakhasa lahu sai manzon Allah ya ce babu lafi wa atahu akharu wani yazo fasalahu sai ya roki manzon Allah ya tambaye shi game da halaccin haka fanahu sai ya ce a karkai fa idhal ladhi rakhasa lahu shaykhun sai muka lura cewa wanda manzon Allah ya bashi daman nan dattijan wa idhal ladhina hahu shabun wanda kuma manzon Allah ya hana shi din nan matashi ne wannan riwaya ce da al-Imam ainihin Abu Dawud ya fitar da ita kuma riwaya ce sahihiya sabanin abin da shi malam yake nawahawa anan jama'a da haka mai taliki shi ma anan ya fada yace wannan zance na Ibn al-Qayyim akwai ta babu akan shi dan wannan hadisin bai da wata kura wa isra'ilu inji Ibn al-Qayyim yace isra'ilu dinnan wa in kana al-Bukhari wa Muslim qad ihtajjabi wa baqiyatu sita yace duk da yake Bukhari da Muslim da sauran malamai hudu dinnan Abu Dawud da Tirmidhi da Sahih Ibn Majah sune baqiyatu sita duka sun yi hujja da shi ko fa illatu hadha al-hadith anna baynahu wa bayna al-aghr fihi abal ambasi al-adawi al-kufi yace illa dake cikin wannan isnadin shine tsakanin Isra'ilu da al-aghr akwai wani mutum gashi nan mai suna abul ambasi al-adawi al-kufi wasmuhu al-harith ibn ubayd sunan shi harith dan ubayd sakatu anhu malamai sun shiru game da shi wannan illar ita ce al-imamul ibn qayyim al-jawziya yake so ya ishara zuwa gare ta ba illa bace hadisin dai sahihi malam albani a cikin sahih abu dauda lamba ta 2000 da lamba 65 ya inganta shi kafin shi kuma babu wani malami da ya tuhumi wannan hadisin da rauni kuma wannan mutumin da yace an yi shiru akan shi yana da dalibai jama'atun min as-sikat a ciki akwai shu'ba akwai Maisar akwai Abu Awana waɗannan sikat din riwayar da suka yi daga gare shi tana nuna cewa mutumin kirki alal aqal saduqun ne in kun tuna mas'alar da makaranta a can baya game da abin da Malam Albani yake cewa akwai wata ka'ida da ake bi wajen tabbatar da riwayar mutane ita ce idan aka samu amintattu suna riwaya daga gare shi ko ba su tume shi da komai ba ko ba a samu wani abu da ya saba wa hadisin mutanen kirki a cikin hadisin shi ba sai a ce alal aqal wannan mutumin saduqun ne yuhtajju bi albani yace akan haka ya karkafa hadisi da dama da gaskiya akwai hadisin ajnu fi sala ina fata ƴan uwa masu albarka su tuna wannan karatun ko to shine irin wannan wannan mutumin abul ambasul adawi babu wanda yace mutumin banza ne ko ba a samu hadisai riwayoyi marasa inganci a riwayar sa ba ko mutanen kirki waɗanda suke da tsanani wajen tantancewa kamar shu'ba shuba baya riwaya a gun mutumin da ba mutace ba sun yi riwaya daga gare shi da Maisar da Abu Awana duk waɗannan sun riwaya daga gare shi da haka hadisi ne ingantacce kenan wannan hadisin ya tabbatar da hukuncin da al-Imam Ibn al-Qayyim so ya kore cewa mene idan mutum ya san ba zai iya ba ba zai iya jura abinda zai biyo bayan motsawar sha'awa ba ko to kai ya kusanci kusa da yau matan shi maki ina ba ta mun gane wannan kuma na da gaskiya abinda ke goyen bayan wannan fatawar ita kanta Aisha da ta ce ai manzon Allah ya fi ku mallakar sha'awarsa to haka tsofaffi ma sun fi matasa mallakar sha'awarsu a ɗabi'ance ko yawwa da haka mutumin da yake tsoho ne ya saba rayuwa da matan aure shekara 20 30 wani ma fiye da 40 yo me bai gani ba kuma me bai taba yi tare da matan aure ba me ya rage masa dan ya wani ma sai ta ma rungume shi sai ta mai duk abin da ta mai ya kasa yin komai ma saboda abin ya riga ya fita a jikin shi amma matashi ba wani in mata ta wuce ma sai ya manzi wallahi wani muryar mace in yaji a cikin waya sai ga gaba daya rikice sai ga idan shi ya kada yi za kamar dan wiwi saboda bai da yana da ainihin abin nan tadaffuki na sha'awa ko kuma baya samun inda yake ainihin biyan bukatar wannan sha'awa kuma wannan abu ne sananne a ɗabi'ar dan adam a ɗabi'ar dan adam ba sai kai karatu a cikin ilimi na sciences da suke da alaka da psychology ko wani abu zaka san wannan ba ana ganin wannan abu ne sananne cewa matashi daga san da ya balaga har zuwa shekara 40 to a wannan lokacin yana cikin tsananin wato bukatuwa zuwa ga alakar jinsi in ko bai da aure to akwai matsala in ma auren bai ishe shi ba akwai matsala haka ko yana da aure baya samun abin da ya kamata ya samu na bin bukata a gun matan, akwai matsala. To haka kuma ka duba fa azumi kamata ya kare sha'awa, amma da haka kace matashi ya ba hankali saboda sha'awa shi na da ƙarfi, ba ko na azumi ke kare ta ba. Mun gane wannan, Allah shi kyauta musamman wanda bai yin azumin dama sai Ramadana kawai bai saba ba. Da haka dai a taƙaice da ma hukuncin tabbatacce ne cewa ga tsofaffi babu laifi, ga matasa ana cewa su yi taka tsantsan. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Na'am. Tambaya ni malam.